a wannan yammaci na 5 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya mun hadu a munasabar tafsirin mu na alqur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a dukkan watan azumi kafin mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma akwai tambayoyi a hannuna guda biyu amma guda uku ne ta farko malam yace wannan yace malam dan Allah a ce mu addu'a akan yaran da aka ban mana marayu Allah ya shirya mana dukkan yara muna roƙon Allah ta Allah ya shiryar da su ya kula da su wannan kuma yake tambaya ce menene hukuncin sallar ahlus sunna da yake bin dan dariƙa sallah mana ya halatta abu dan dariƙa sallah ko ya halatta abu dan dariƙa sallah ba dan dariƙa kala biyu ne akwai ɗan dariƙa wanda suke da aqidu wadanda wadannan aqidun sun waro suna warware musulunci misali masu aqidar wahdatul wujud cewa kowa zai iya zama Allah mai aqidar cewa qur'ani salati fatiha qur'ani sun dubu shida to kaga duk wannan aqidu ne da sun fitar da mutum daga da'ira ta addinin musulunci baya halatta abu wannan sallah amma mutumin da kawai zuwa yake yayi zikiri wannan dan ka bi shi sallah ba za a ce sallar ka ba ta yi ba domin shi wannan babu wani abu da yake nuna ya fita daga cikin da'irar addini muna gane ha da haka duk wanda yake da aqida da ta fitar da shi daga da'irar addini ko dan dariƙa ne ko ba dan dariƙa ba ne bai halatta a bi shi sallah ba amma dukkan wani abin da yake yi kawai wani abu ne wanda ka iya cewa bid'a ce wacce ba mukaffira ba ko kuma wani abu ne da yake yi dan bai gane ba to kaga wannan ba za ka zo ka ce ba za a bi sallah ba wannan dan an bi sallah sallah ta yi kuma Allah zai karba kawai abin da za a iya yi shine mutumin da yake da aqidar kafirci misali yanzu kamar dan shi'a kaga ba za a bi dan shi'a sallah ba saboda me dan shi'a yana da aqidar kafirci suna da aqidar bada me yake nufi da bada bada shine kaga yanzu zan yi tafsirin nan kamar yadda ne tafsiri ila da ran saura sai in gano nan nayi kuskure nan nayi kuskure haka ne ko sai in dawo in gyara wa shi gari to sai suka ce Allah ma yana da wannan ma'ana Allah ma na yin abu daga baya ya gano yayi kuskure sai ya gyara kaga wannan kafirci ne amma sai faɗa a cikin littafin suna man la yahduruhu al-faqih cewa ba a taba bautata wa Allah ka ta a cikin usulul kafir ba a taba bautata wa Allah da wani abu da Allah yake so ba irin ka bautata masa da aqidar bada muna gane ha sannan suna ganin jumhurin sahabbai ko kace dukan sahabbai suna ganin su a matsayin sun yi ridda wanda a cikin sahabbai akwai guda daya wanda in kace ma ka zage shi shi ma ridda ne muna gane ha dan haka duk wanda yake da aqidar kafirci dan shi a tana da aqidar Qur'ani bai cika ba sun ce Qur'anin da yake hannun su aya wajen 17 sannan babu jumla guda daya da ta daidai da ta Qur'anin da ke hannun mu mu kuma kaga Qur'anin da ke hannun mu aya 6000 ne a aya 6000 ne da wani abu da mai tanda wani abu amma suna su 17 ne yayi triple namu ya ninka namu su to duk wanda kuma yake kallon akwai kuskure a cikin alqur'ani to wannan shi ma ridda ne dan Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi qur'ani ƙarya ba ta zo mai ta gaba ko da baya duk abin da gani a cikin qur'ani daidai ne kuma Allah da kansa yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi in kace akwai kuskure kenan Allah ya kasa kiyaye alqur'ani muna gane da haka bambancewa ake wani yana da aqidar kafirci wani zai ce ai yana yin maulidi maulidi kafirci ne maulidi ba kafirci bane duk wanda ya ce ma maulidi kafirci ne ke kawo hujja maulidi bid'a ne shi sa shekhu al-islam ibn taymiya a cikin littafin iqtida'us sirat al-mustaqim yace waɗanda suke yin maulidi dan kaunar da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su samu lada amma ba ladan maulidi ba ladan kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za su samu ladan maulidi ba saboda maulidi bid'a ne amma soyayyar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan za su samu lada mana kan dariƙa in yana san annabi zai samu ladan soyayyar annabi kamar yadda dan idala yana san annabi zai samu ladan soyayyar annabi da haka abinda za a kiyaye shine shin wani da yake yin abu kaza wannan abin ya kashi zuwa ga kafirci in ya kashi zuwa ga kafirci shikenan ba za a bi shi sallah misali da wannan tarika zai ce ma ni a wajena salatul fatiha fi qur'ani su 6000 kaga wannan arme ba ka bi sallah dan ba yadda za a yi ka daidaita salatul fatiha da alqur'ani qur'ani maganar Allah ne amma salatul fatiha ba maganar Allah bace ba maganar annabi bace za a yi ka daidaita ka amma ka ce wai salatul fatiha tana da fifiko so muna ganewa mu daina saurin kafirta mutane har sai mun ga mutum da alama kafirci a tare da shi ko ya aikata wani abu na kafirci muna ganewa shi sa wani malami malamai suka rubutu akan dawabitut takfir inda ahli sunnati wal jamaa ka'idojin kafirta mutum a gurin ahli sunna wal jamaa ba kawai mutum dan ya zo wani abu maka tambaye kai kafiri ne shi sa ake cewa shekul islam ibn taymiya in yazo yana tattaunawa da wani a game da matsalar addini sai ce wannan maganar da ka faɗa jani na faɗa na yarda amma kai kana nan a musulunci dan za ka faɗa kafir abin kafirci ko baka zama kafiri ba zai ko ba zai ba karanta riyadus salihin akwai wani bawan Allah da yake matafiyi ne yazo yana cikin halin tafiya sai ya ga jejejin dimbishi zai huta yana wato sai wannan abun hawan nasa ya bata da buzurinsa da komai a cikin abun hawan nasa ya ga gindin bishiya yana hutawa ya fudda rai yana tunanin ya zai yi kawai sai ga Allah ya da mai da abun hawansa da buzurinsa da komai mutumin nan da ya tashi saboda manuna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk yace ya ubangiji kai ne bawana ni kuma ni ne ubanginka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan yayi kuskure ne saboda murna kaga wannan ba za ka ce kafiri ba ne domin murna ce ta ɗauki hankalinsa har ya faɗi kalmar kafiri da lamura gane ha Ammar ibn Yasir lokacin da kafirai suke azabtar da su ai sun zo sun ce lallai sai ya faɗi kalmar kafirci sai ya faɗi kalma game da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga za a kashe shi kawai sai ya faɗa amma da ya faɗa sai abin yake damunsa a cikin ransa dai karshe zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga ku abin da kafirai sun tilasta ni na faɗa kalmar fita daga addini manzala ka kalma yace in sun sake dawowa za su kashe ka suka ce dole sai ka faɗi wannan maganar ka tsara faɗa saboda tilasta shi akai Allah tabaraka wataala yace man kafara billahi arma
man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
Allah madaukakin sarki yace man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa to abinda zaka faɗa nan sai ka ce to wannan fushin Allah ya tabbata a gare shi da azaba mai girma amma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta shi yayi kalmar kafircin ko yayi wani abu na kafirci a daidai lokacin da zuciyarsa take cike da imani kaga duk wanda ya magana ridda ko ya gaya manzara sana ma bakan magana ya zama kafiri amma sai Allah ya istisna ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta ya yi haka a daidai lokacin da zuciyarsa take da imani abinda nake so na ce shine ba kawai ake ce mutum kafiri ba sai mutum ya yi abinda yanzu misali idan aka ce dan gari ka kawai zai yi salatin annabi zai yi zikiri zai yi haylala to wannan baka ce mai yafi da addini amma in yayi wannan zikirin da haylalar ta hanyar da annabi ya koyar to yayi sunna in yayi ba ta hanyar da annabi ya koyar ba to wannan yayi bid'a kuma wannan ba bid'a da akida bace ba bid'a ce da za ta fada shi daga cikin addini ba amma da zai ce shi salatin fati a gurin sa ya fi qur'ani su 6000 to wannan ya koma akida kaga ya zama kafiri wannan ba za ka bi sallah ba da zai ce ma kowa zai iya zama Allah to kaga wannan shi ma wannan aqi wannan dariqa ta tafi da shi daga addini ina fatan mun gane dole sai an bambance Allah ya sa mu gane wannan yana magana yana cewa menene bayani akan dukiyar aure da sadaki a musulunci abin da ya kamata mutane su gane shine shi aure al'ada ne baka raba aure da al'adar mutanen gari baka raba shi da wannan asali abin da addini ya sani shine sadaki ai aure amma sadakin da ake bayarwa yanzu sadakin da sayyidina Ali ya bayar da shi aka yi Fatima kayan daki sadakin da ya bayar annabi sallama lokacin da sayyidina Ali ya zai aure ta ai manzala sallama ya ce ya kawo sadaki kuma Uthman ibn Affan shi ya bayar da wannan sadakin to kuma wannan sadakin da aka ji a kai mata a kai wa mahaifinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi yasa aka siyo musu abubuwan da za su sai kayan daki da su muna gane ha da haka yanzu ka zo ka ce sadaki kawai za a bayar to sai ka bayar da sadakin da zai isa a kayan daki abinda iyayen ta kawai za su ma shine su mata wanka su kawo ta gidanka amma komai za ta rara gidan to amma kaga mu al'adar mu iyaye su kan yi kayan daki wannan al'ada ce in ka ce wancan za a yi na larabawa to kana buƙatar ka bayar da sadakin da zai isa wa yarinya kayan daki a sai mata sai na gado a sai mata kujeru a sai mata duk abin da ake buƙata kaga akalla ai ka bada naira miliyan 1 wannan idan baka da kuɗi kenan kana talaka zaka bada miliyan 1 muna gane ha sannan abu na biyu ba za a kama gara ba in ka ce wancan ka'idar za a yi ba wannan dan ba nasin da yake ne an aurar da yarinya akai mata gara ko akwai nasi ba nasi to da haka al'ada ce iya daga cikin al'ada Hausawa sai a duba a ga wannan al'adar ta saba wa addini na farko ana kai kudin aure kamar yadda ya faɗa a nan gurin sai a duba ga kai kudin aure ya saba wa musulunci ko bai saba musulunci ba in ya saba musulunci ba za a kai wannan miliyan ɗin da zaka bayar duk sai ka raba ta kaza kudin aure kaza kudin sadaki kaza kudin lebe me yau ka cure ta gaba ɗaya ka bayar ka ga sai ka raba ta a nan gurin ko ba haka ba haka idan an yi wannan ba laifi bane ba wani laifi a ciki ba laifi a ciki saboda al'ada ce dan kuma ka dauko al'ada yadda Laraba suke aure kace haka zaka dauko mu ko mu aure to tabbas kana buƙatar wajen bayar da sadaki ka bayar da sadaki mai kwari da za ka bayar da sadakin ma a matsayin mai kwari ne miliyan ɗaya to a baya an bayar da abin da ya faka ko da ake cewa auren da ya fi sauki shi ne auren da aka sauƙaƙa sadaki to wannan an shi ne sauƙaƙawa muna gane ha shi sa shi aure ba na talaka ba ne in na ce talaka ba sai mai kuɗi ba duk wanda ya san bai da ko shi kai tinkari aure shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shawara yake man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبشر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من ذلك وانده يسامو باء باء عياها تجيك أبن نذاء كشي عوري دي قولين زما دا دي وانا أبن جيو جاك سي بقاتا تو نذاء كتبتليش انك ساميش كي عوري من ذلك سلام يتي وانده بي حالي تو شاورة دميكي باش شيني يداجد عزم da mun azumi zai rike mashi awa ka sai kai ka azumi tunda baka da kosishi Allah ma aramma tayi wal yastafi alladina la yajuna nikahan
wal yastafi alladina la yajuna nikahan hatta yuhyihumullahu min fadli
Allah tabaraka wa ta'ala yace wal yastafi alladina la yajuna nikahan hatta yuhyihumullahu min fadli wanda ba su da wadatar da za su yi aure to su kame kada su yi zina har sai ranar da Allah ya yalwata su daga cikin falalarsa in baka da halin aure kar ka yi manyan malaman musulunci da yawa da suka gano cewa ba su da halin aure, ko kuma a'a karatunsu da neman ilimi da karantarwa zai hana su yin aure, da yawan su ba su yi aure ba. Yanzu Az-Zamakhshari wanda yake da littafin tafsiri na Al-Kashaf kaga bai yi aure ba. Ibn Jarir al-Tabari bai yi aure ba. Haka Ibn Taymiyyah bai yi aure ba. Haka Imam an-Nawawi bai yi aure ba. Shi sa Abu Hud ya rubuta littafi, ya sa wa littafin suna Al-Ulama'ul Uzzab alladhina atharu al-ilma 'ala az-zawaj, ma'ana manyan malamai gwagware wanda suka zabi ilimi akan yin aure. Abinda zai baka mamaki har da Karima bintu Ahmad al-Marwaziyya. Karima bintu Ahmad al-Marwaziyya mace ce sai da ke shekara 100 a duniya, malama ce, bal ma ana cewa Sahihul Bukhari, hanyar da ta rawaito Sahihul Bukhari to nata ya kowace hanya inganci. Shekara 100 Karima bintu Ahmad al-Marwaziyya amma ba ta taba yin aure ba, saboda ta san in ce aure aure zai hana ta hidimar ilimi. Kaga in kaga da akana da wani abu da zai hana kai yin aure to kar kai. Muna ganewa? Kar ka zo ka ce ai kai baka da hali ne da sauransu. Dukkan abin da al'ada ta kawo in dai bai ci karo da musulunci ba aure za a yi. Dan kai ma idan an zo yi ma abin al'ada ba za ka ce ba za a ma ba. Yanzu ne idan aka bashi ya ba ka mai kayan daki bidan Allah ba an ta an koma rijima ba. To waye ce aka ma kayan daki? Wani idan aka kama yarinya ba aka mai gara ba ya fara surutse kenan. A wani hadisi aka ce a kawo gara. Babu shi. In ba kana da shi ga mu tashi ka ƙara mana ilimi. Ka ce ga wani hadisi Annabi ya kai gara ko Sayyidina Abubakar ko Sayyidina Umar ko Usman ko Ali ko wani daga cikin sahabbai ya kai gara gidan ƴarsa. Kawai abinda ake dubawa menene ya ci karo da al'ada sai aje shi. A yi ci karo da addini sai aje shi, duk abin da yake na al'ada ne aka ci karo, ya ci karo da addini sai aje shi. Kila misalin da zai rufe da shi na ƙarshe, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kama Aisha kawayenta ne suka kawo ta, sannan kuma da ƙwaryen nono. Amma na tabbatar yanzu ko da zaka sai yogurt ka shiga daga cikin ka shiga ɗakin Amerika kuma sai ka sai kaji, bayan a baya ba kaji ake siya ba, nono ake siya. Abin da nake so ne ce al'ada ce ta mutane, aure ba ka raba shi da al'ada, kawai a kalla za a yi wannan al'adar ta saba ma addini. Misali kamar al'adar a kai sabuwar amarya cikin ɗaki, kawai sai abokan ango su faraka ango, kaga wannan mummuna al'ada ce, idan za su je su gani ma amarya to kaga wannan haramun ce. Saboda me za su je su ga matar da ba ta su ba a cikin kwalliya, wannan haramun. To duk abin da ya saba ma addini kar a yi, amma duk abin da yake na al'ada ne bai saba ma addini ba, wannan babu laifi idan an yi shi. Wallahu ta'ala ala. Har yanzu muna nan a cikin sura, a cikin ayar muta wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman, da haka aran ma zai karanta mana ita, sannan sai ne karasa bayani a cikin ta, sai mu ci gaba da tafsirin mu. Fatan mu Allah ta'ala ya sa mu fadi daidai, mu kuma ji daidai, mu aiki da daidai. Allah ta'ala ya kamata sai Allah ta'ala.
بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
نعم كما يدعى ما أتوا لروس كبير da shekaran jiya da jiya muna cikin tafsirin mu na wannan ayata wattaba'u ma tatli shayatin ala mulki sulaiman to abinda zamu karanta a cikin wannan bayani game da sihiri na farko shine koyar ilimin sihirin ne matsayin sa sun ya halatta mutum ya je koyi sihiri ko tsafi to abinda malamai ke cewa ibnu qudama yake cewa malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaki akan haramcin koyar sihiri da koyar da sihiri wannan haramun haramun ne kaje ka koya haramun ne kuma kaje ka koyar lalle wannan haramun imam an-nawawi yake cewa amma kun ga koyar ilimin sihiri ko tsafi da koyar da shi shi ma wannan haramun kuma babban madogarar su shine wannan aya domin a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa koyan sihiri wato yin sihiri ko koyan sa daga farkon aya zuwa ƙarshe kamar yadda muka tabbata Allah ya nuna wannan kafirci ko baya halatta mutum ya je ya kafirci bayan wannan aya da malamai ke kafa hujja da ta wacce ba'u ma tatli shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir shedanu da sai kafirta saboda me suna sanar da mutane sihiri to bayan wannan akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 layla duk wanda yaje gurin dan duba ko yaje gurin boka ko mai asiri ya tambaye shi wani abu shi kuma wannan bokan ko dan duba ya bashi labari yace ai kaza da kaza ne in dai kaje kai wannan tambayar to sallar ka ta kwana 40 babu Allah ba zai karba ba sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai karba ba muslim ya rawaito wannan hadisi akwai hadisi da ke cikin musnad na imam ahmad wanda al-an-na'ud ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yaje gurin dan duba ko yaje gurin boka ya gaskata abinda wannan bokan ko dan duba ya gaya masa to wannan shi ma lam tuqballahu salata as-salatu 40 yawman shi ma sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba ma'ana sallar da kai ta kwana 40 in dai ka taba zuwa gurin dan duba ko dan boka ko mai asiri ka tambaye shi ko ka gaskata shi to sallarka ta kwana 40 an kwashe lada yanda za a gane kai ne kake karatu a jami'a kana da CA 30 bisa 40 kana da kuma exam ɗinka 40 bisa 60 40 bisa 60 ka ga ka da 40 da 30 70 ne ka ga zama distinction A ne to amma sai ga kuma saboda kai laifi an kwashe maki 40 ka ga ya dawo 30 ka zama mai fail ka faɗi haka za'ima sallaka ta kwana 40 Allah tabaraka wa ta'ala zai janye saboda me ka je ka tambayi boka ko ka je ka gaskata shi akwai wani hadisin da ke cikin musnad na imam ahmad wanda shaykhul albani da al-arnaud suka inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje gurin boka ko dan duba ko mai asiri dan wannan lafazin an ce mai asiri ko mai yin asiri ko tsafi sai ka gaskata shi akan abin da ya gaya ma to lalle ka kafircewa abin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci da alqur'ani ka kai yarda ce naka ba a zuwa gurin dan boka muna gane ba a zuwa domin ba abin da zai gaya ma akali ma an kaji boka ko din tsubbu ko din duba ya faɗi wani abu ya zama gaskiya ai annabi sallama ya gaya mana sama suke hawa su jiyo maganar sama mala'ikun suka jiyo maganar sama sai suka ko su gaya wa shaytaninsu anan sai kaji mutum ya ce ma ai za a yi abu kaza guda ɗaya to in ya gaya ma wannan guda ɗayan ka yadda sai ya kirkiri ƙarya ɗari ya ɗora a jiki shi sai ka ga babu maƙaryata irin ɗan tsafi ɗan asiri babu maƙaryata irin ɗan duba kuma duk wannan kala kala ne wani ma suna yin duba da alƙur'ani sai a ɗauko ƙur'ani a baka sai a ce buɗe kana buɗewa sai ka buɗe shafi aka ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sai sai lalle wannan akwai nasara idan ka sha buɗe wani gurin aka ce khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim sai sai duba nasara sai kenan akwai littafin duba da ake amfani da shi mai sunan annabawa 25 da suka zo a cikin alqur'ani layi gida ne biyar nan kasa ma biyar zai baka 25 a cikin littafin akwai bayanin duk abin da zaka yi da abin da zai same ka amma za a saka karanta fatiha ka rufe ido ka sa hannunka haka ana duba za a ga annabin da ka ɗauko to sai a shiga cikin littafin sai a ma duba zaka je maka zaka sai mota zaka yi haƙari matarka zaka mutu duk sai an gamu kagwani ai dabara ce wayo ne wani ma da wuri suke yi wani ma da tarbiya ake yi a ɗauko tarbiya a baka a ce rufe idan ka karanta fatiha ka ɗauko idan ka ɗauko keyin tarbi 33 uku ne wani gurin ana cike ɗayan da 34 wani ko ba a cikewa to a 33 uku in ka ɗauka abin da zai kai zuwa ga wannan marabar in ya zanto cewa mara ne to ba nasara amma in ya zo ba mara ba ne da nasara muna ganewa kaga wannan ya daidai da abin da Laraba suke yi in za su yi wani abu sai su samu wato tsuntsu sai su ɗaura mai wani abu sai su sake shi in ya yi dama akwai nasara amma in ya hagu ba nasara duk ba wanda ya faɗi wannan shi mumuni abin da ake so ya daina ƙaddara kai dai cigaba da addu'a cigaba da biyayya ga Allah in kana biyayya da Allah wanda ba za'a iya faɗa ma jarabawa ce kuma dama Allah ya ce sai ya jarrabe ka ba yadda za'a ku imani Allah ya kyale ku babu jarabawa alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
نعم باين الله تبارك وتعالى يأتي ألف لن جاي مئارا سيأتي أحسب الناس شمت أن يتنى أمان أن يقولوا آمنا كوي سيسني إيماني وهم لا يفتنون أما الهالي بأجر بيشبا سيأتي الله يجرب هذا إيمان جد كيان يكون قليان الله يأتي ولقد فتن الذين من قبلهم والله يأكيك من جربون نتكذو كافنسون فليعلمن الله الذين صدقوا wannan jaraba Allah ya yi ta ne don ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wa la'alaman nan kadiri don haka ya inganta bishi cikin sunan abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ahabba Allah qauman istalahu idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe shi ya akai Allah zai jarrabe ka amma ka rinka ganin cewa kamar baka da marwara sai ka je kayi asiri muna ganewa kuma kamar yadda hadisin muslim ya magana hadisin abu huraira manzala sallama yace ajaban li amri almu'min in amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra sabara fa kana khairan la manzala sallama yace cewa abun burgewa da abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'min kuma babu wanda yake da wannan sai mu'min shi mumini idan abun cutuwa ya idan abun dadi ya same shi ya samu kuɗi ya samu ni'ima ya samu falala to ba abin da zai yi sai ƙara godiya ga Allah ta hanyar ta sannan mumini idan wani abu mara kyau ya same shi ba abin da zai yi sai hakuri. Muna ganewa, da haka dole in kana rayuwa za ka ga wani abin ya zama mai kyau, wani ya zama mara kyau. Ran da mai kyau ya zo, godewa Allah za ka yi ka fara da'a ga Allah. Ran da mara kyau ya zo, hakuri za ka yi ka nemi ladan wannan a gurin Allah. To malamai sai suke cewa wai shin mai yin tsafi kafiri ne ko mai yin asiri ko bokanci? To jumhurin malamai sun tafi akan cewa kafiri ne, kamar Malik da Abu Hanifa da kuma Ashabu Ahmad suna ganin cewa duk mutumin da yake asiri ko tsafi kafiri ne. Amma Imam Shafi'i yace a za a yi tafsiri, idan mutum wajen yin tsafi sai yana yin amfani da wani abu da yake kafirci ne ko bautar wani abu, to wannan kafiri ne. Makaranta tafsirin Ibn Kathir za a ga ya kawo nau'i-nau'i na sihiri ya kai wajen guda takwas. Muna ganewa, to shi Imam Shafi'i so yake a bambance shin abin da yake yi akwai kafirci a ciki. Yanzu mutumin da zai zo zai asiri sai ya kira garin da kiran sunan shaidan, kala ya shaitanu a ya shaitanu ya rafi aljin maddal jin, kaga wannan shaidan yake kira kuma yake zuga shaidan, kaga wannan asirinsa kafirci. Muna ganewa, ko wannan ne mana misali ji wanda a ciki yake cewa ma Allah ya kafirta, kaga wannan kafirci. Amma yanzu za a ce mutum ne ya hada wani mai sai wani asiri da shi kuma sai asirin yayi, to Imam Shafi'i yana ganin wannan ba za a ce mai kafiri ba, ya danganta da irin tsafin da mutum yayi. Waɗannan malamai na farko sun kafa hujja da cewa Allah ya kira sihiri da kafirci a ayar da malam ya karanta mana, wattaba'u ma tatli shayatinu ala mulki Sulaiman, maimakon Allah ya ce wa ma sahara Sulaiman, Sulaiman bai tsari ba sai ya ce wa ma kafara Sulaiman. Dan Allah ma cewa tsafi kafirci ne, su ne hujjar ta farko. Amma su Imam Shafi'i suka ce abinda ke nuna cewa ba dukkan tsafi ba ne yake matsayin kafirci shine hadisin Abu Huraira, hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat, mana ku ne sun ci abubuwa guda bakwai wanda suke halakar da dan adam. Qalu wa ma hunna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabai suka ce to menene waɗannan abubuwa? Na farko sai ya ce ashirku billah, sannan sai ya ce wasihiri, yin shirka da kuma sihiri. Sai suka ce da a ce sihiri dukkan sihiri kafirci ne, da ba za a bambance tsakanin shirka da sihiri ba. Amma wannan sai yake nuna ma cewa akwai sihirin da yake shirka ne, akwai sihirin kuma da ba shirka ba ne. Sauran abubuwan da manzala ta sallama ya gaya mu shi ne wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, da kisan kai, wa aklir riba, da cin riba, wa aklu mal yatim, da cin dukiyar maraya, wa tawalli yawm az-za'ab, da gudu a daga fagen daga ana yakin musulunci ka gudu. Sannan wa qatlul muhsanatil mu'minatil ghafilat, sannan ka je ka samu matakamammiya mu'mina wacce ma taraf kana daga na ba ruwan tar ita, amma kai sharrin zina ko kai wani miji mai irin wannan halin da ma ya kawo sana a ransa kamar sharrin zina, to lalle wannan ya rike manyan manyan laifukan da suke halakar da mutane. Sannan sai Imam Shafi'i sun kafa hujja da hadisin da na karanta mana jiya na Aisha radiyallahu anha, wannan hadisi ne da shi kansa Shafi'i ya rawaito haka Hakim a cikin Al-Mustadrak, aka Imam Malik cewa Aisha radiyallahu anha ta ce da baiwarta, zan in taki, ma'ana in na rasu ke in tacciya taki, zai na yi bayani akan bawa al-mudabbar da bawa al-muqatar. Ta yi ta kuma ta ce Aisha dududu annabi sallama ya mutu ne tana da shekara 18, kaga hanzu da yarinya ce. To ya sai wannan ita kuma wannan baiwar so take ce saurin samun yanci, wannan shi da ta ce wa Aisha asiri. Kuma Aisha radiyallahu anha asirin ya kama ta, daga baya-bayan an gane Aisha ba ce a kashe ta ba, ba ta ce gurin kuma a kashe ta ba, abinda Aisha ta yi kawai sai ta sai da ita. Sai Aisha ta sai da ita. Ibn Qudama al-Maqdisi yana taliki akan wannan hadisin na Aisha, sai ta ce law kafarat, da a ce wannan baiwa ta kafirta, la sarat murtadda, da ta zama ta yi ridda, yajibu qatluha, da kisanta ya zama wajibi. Muna ganewa, da bai halatta ba a ƙara ciyar da ita ta ci gaba da zama baiwa tana rayuwa. Muhammad al-Amin Shinkiti shi ma ya yi magana game da bambancewa, shi ma yana da ra'ayinsa. ya ce sai an bambance tsakanin ah shin wannan sihirin zai kai mutum zuwa kafirci ko ba zai kai zuwa kafirci ba. Haka Muhammad al-Amin Shintiti ya faɗa cewa sai an duba an gani shin a cikin sihirin nan akwai girma aljanu ko girma dabbobi ko girma aljanu ko girma taurari ko wani abu ko yin wani abu dan a matsayin bautata musu. To in akwai wannan wannan kafirci ne, amma in babu bautar wani, babu yin neman yin kusanci da wani, ba neman biyan buƙatar wani aljani ko wani gunki, to wannan ba za a ce kafirci ba ne. Amma dai zunubi ne mai girman gaske. To shi mai tsafi idan an kama shi wata irin hukuma ake masa. Wannan malaman musulunci sun yi saɓani. Malaman musulunci sun yi saɓani, amma Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa za a kashe mutumin da yake yin tsafi ko asiri ta hanya guda biyu. Na farko ya zama sihirin nasa akwai kafirci a ciki. Ko da ba baututa wani, misali za a ce a rubuta wata aya ta Al-Qur'ani da jini, kaga wannan kafirci ne. Misali a ce a karanto Yasin Tarbas ta baya, kaga wannan kafirci ne, dan ba haka Allah ya saukar da Al-Qur'ani ba. Muna ganewa? Ko a samu wata aya a wargaza ta a canja mata kama, to wannan ma na iya kai mutum da zuwa ga kafirci, domin ba haka Allah ya saukar da Al-Qur'ani ba. Misali idan za a yi asirin soyayya, sai a rubuta wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Mare bari da iyana dan wani zai je gwada. Ma'ana in za a jinkirta Al-Qur'ani, to haka wanda zai iya kaiwa zuwa gare ta. To in dai abinda mutum yayi na asiri zai iya kaiwa zuwa ga kafirci, to wannan za a kashe shi. Sannan Imam Abu Hanifa yake hanya ta biyu shine, ko da abin ba kafirci bane, amma ta hanyar asirin kila ya kashe wani ko ya cutar da wani, to lalle wannan shi ma za a kashe shi. Mun gane abinda Abu Hanifa ya faɗa ko? Imam Malik ya tafi akan cewa za a kashe mai tsafi kawai in dai an kama mutum yana asiri ko bokanci ko tsafi, kawai a kashe shi. Haka Malik ya ce, yace amma shi ma da sharadi guda biyu. A sharadi guda ɗaya shine idan an kai shi gaban alƙali, alƙali ya hukunta shi da cewa eh ya kafirci, kuma ya zartar da cewa a kashe shi, to kawai a kashe shi. Dan kawai wani mutum, kawai dan mutum wani mai asiri ko boka, kawai sai bari ya kashe shi. Mutum individual baya ɗaukar doka a hannunsa. Wanda yake ɗaukar doka a hannu shine a Najeriya, ka'idar system ɗin, legal system na Najeriya shine sai an kai mutum kotu, an yi proving sa beyond reasonable doubt da dukkan hujjoji, sannan sai a yanke masa hukunci. In an yanke mai hukunci ma, sai governor ya sa hannu cewa a kashe shi. Bayan wannan ma akwai abin da suke kira prerogative mercy. Ma'ana afuwa shugaban kasa ko gwamna, in zai kalli wannan an yanke mai hukunci ya mai afuwa, shi kenan. Wannan shi ne tsarin dokar Najeriya. Muna gane ha? Wannan ya yi kisan kai, an yanke mai hukunci, kisa za a mai. Amma shugaban kasa ya zai ɗan kalle shi, ga akwai maslaha cikin sakinsa, ya ce wannan na yafi mai, shi kenan ya yaro. Kafin so da mutane sai su rinka cewa wai da alƙalai da lauyoyi ba sa tsoron Allah. Kaga ba ka ce faɗa ba, ba ba zan yi magana ba ne dan ga alƙali ne kuma lauya ne. Abin da ke faruwa, system na Najeriya yana da ƙa'ida. Yanzu ko a shari'ar musulunci akwai laifin da mutum ya yi, kai kana da yakinin ya yi, amma ba za ka iya tabbatarwa a kotu ya yi ba. Bari ma misali, mutum ne yake zina, sai ku uku suka zo ko kama shi yana zina, ba a samu shaida ɗaya ba, ko kuma sai aka samu ne, ni dai na shiga ɗakin na gan su tsirara, amma ba abin da suke yi. Wannan in ka kai shi kotu, ba za a yanke mai hukuncin ya yi zina ba, amma tsakani da Allah ya yi ko bai ba, ya yi mana. Ga mutum kusan gan shi ya yi, amma ka ga idan mutane ya yi, amma idan shari'a ko bai yi ba. Da haka ana cikin wannan mutumin cewa bai laifi wani, zai ce ka alƙalan nan ba sa tsoron Allah. Kiri-kiri ni fa na gan shi, amma an ƙi a yanke mai hukunci. Ka ga kada ba kai suka zama shaida ba. Billahi yana da ingredient da sai an tabbatar da wannan ingredient ɗin, sannan za a ce wani ya yi laifi. Muna ganewa? Madhhabul Hanabila sun tafi akan cewa za a kashe mai yin asiri ko tsafi a matsayin haddi, domin tsafi ridda ne, to wannan ya yi ridda za a kashe shi da sharadi guda biyu. sharadi na farko ya zanto cewa kotu ta yi hukunci akan cewa wannan tsafin da yake yi kafirci ne, muna gane ba? Sannan sharadi na biyu ya zama musulmi. Yanzu kenan da za a kama arni yana tsafi ba za a kashe shi ba, shi ka ba kashe Labid ibn al-A'tham ba. Da haka in yi tsafin a matsayin kafirci to kuma sai ya zama musulmi ne, in ba musulmi bane ba za a kashe shi ba, kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa. Muna gane ha? Kuma sun kafa hujja da wannan cewa man baddala dinahu faqatlu, duk wanda ya canja addininsa ku kashe shi. Shi kuma yin asiri ko tsafi to canja addini ne, dan ya yarda da daga addini. Da kuma hadisin da yake cewa baya halatta jinin musulmi, baya halatta sai da abubuwa guda uku, ko dai ya kisan kai, ko ya yi jini yana da aure, ko kuma ya yi hijja ya bar addini, to wannan za a kashe shi. Amma bayan wannan ba a kashe ɗan adam. An roƙi cewa Umar ɗan Khattab kafin ya mutu da shekara ɗaya ya rubuta littafin, ya yi rubutu ya ce ku ringa kashe duk wanda ya kama yana tsafi mace ko namiji. Da haka mai ruwayar hadisi yake cewa a rana ɗaya sai ga mun kashe mutane guda uku mun kama su suna yin tsafi. Wannan magana tana cikin Musnad na Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud. Kuma an rawaito irin wannan fatawa ko hukunci daga wasu daga cikin sahabbai kamar Uthman ibn Affan, kamar Abdullahi ibn Umar, kamar Abu Musa al-Ash'ari, kamar Qais ibn Sa'd. Daga cikin tabi'ai an samu sama da mutane bakwai wanda na daga cikin su Umar ibn Abdul Aziz, akan sun yanke hukuncin duk mai tsafi da wacce ake wa tsafi a kashe. To tambaya ta gaba, ya halatta a warware sihiri da sihiri? Ya halatta a warware sihiri da sihiri? Nushira kala biyu ce, an ce annushira to ana nufin warware sihiri. Abubuwan da na lissafa mana jiya na ayoyin Al-Qur'ani na tajriba da sauransu, to ya halatta a warware sihiri da wannan. Amma a je a yi sihiri don a warware sihiri wannan haramun ne, domin abin da wancan ya je ya yi rija kai ma shi ne abin da za ka je kai, kaga kai ma ka yi rija kenan. Da haka malamai suka ijma'i akan cewa baya halatta a warware sihiri da sihiri, domin yin sihirin kansa haramu. Ibn Qayyim yake cewa warware sihiri da sihiri irinsa aiki ne na shaitan, domin za a kusanci shi wanda za a warwarewa da wanda zai warware za su kusanci shaitani ne da abin da aka hana su. Kuma gashi cikin hadisin da ya zo cikin Musnad na Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud daga Jabir ɗan Abdullahi, wanda hadisi ne sahihi, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil nushra, game da warware sihiri da sihiri, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya min amali shaytan, wannan aikin shaytan. Da haka haramun ne a warware sihiri da sihiri. Abin da yake halali shine a warware sihiri da ayoyin Al-Qur'ani da zikirori daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka gwada na tajriba yayi, to wannan za a iya amfani da shi wanda shari'a ta halatta. Amma warware asiri da asiri ko tsafi da tsafi wannan bai halatta ba. Wani ya mun asiri ya samu rashin lafiya, bari ma je gurin mai asiri ya mu. Muna ganewa? To wannan babu yana da faɗi sosai, ta yadda har muka kasa bambance tsakanin malami da boka. Za a ga malami da ƙasar duba yana zaune a zaure, ya ajiye ƙur'anai, ya ajiye allon ƙarfe, ya ajiye allon rubutun sha, amma wannan shi ma malami ake kiran shi, saboda a cikin abubuwan da ya haɗa akwai wanda suke kawo ƙur'ani ai abu ne mai kyau, ga allon sakila yana rubuta nisbi, kaga wannan shi ma abu ne mai kyau. Amma ya ajiye waɗansu abubuwa daban wanda ana zuwa wai neman taimako gurinsa, wanda waɗansu daga cikin wannan malaman har ayar ƙur'ani suke rubuta har na da mai neman bayanin jiya a kafin ƙafarsu, wanda kaga wannan wulaƙanta Al-Qur'ani ridda ne. Manzon Allah ya faɗa ingantaccen hadisi ya ce Allah ya masal Qur'ana illa tahir, ba wanda zai taɓa Al-Qur'ani sai mai tsarki. Shekul Albani a cikin Tamamul Minna ya ce kalmar tsarki kalma ce mustaraka, misali kafir yana da tsarki, ba shi da tsarki, musulmi yana da tsarki. mai jarabar ba shi da karki wanda bai da janaba yana da karki sai ka ce to nan gurin abin da ake nufi kafirci ake nufi kafiri ba zai taba alqur'ani ba sai ya musulunta amma gashi an zo ana rubuta kafiri aya alqur'ani a kafa kuma tambaye da mutane ki ya matsayin rubutun sha shin rubutun sha shi ma afiri ne rubutun sha ba afiri bane misali yanzu mutum zai rubuta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas da ayatul kursi ya rubuta ya sha wannan yayi afiri da yayi afiri ba amma sai dai abin da za a ga mai cewa annabi bai rubuta ya sha ba sahabbai ba su rubuta sun sha ba amma shi da ya rubuta ya sha wannan ba ridda bace ba za ka ce yayi ridda ba ba ridda bane ko da za ka ce mai ba daidai bane saboda annabi da sahabbai ba su yi ba to matsayin wannan ayar da ya rubuta bai kai matsayin kafirci ba tunda aya ya rubuta shi ka ce duk wanda ya rubuta aya ko ya rubuta wata addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam to alal qalbi dai sai ka ce ko yayi laifi amma ba za ka ce yayi ridda ba me yasa za ka ce yayi laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rubutawa yi ba karantawa yi sahabbai ba rubuta yake ba karantawa suke amma shi kuma gashi ya zo ya rubuta ya rubuta yana sha amma duk wanda ya rubuta wani surkulle wanda surkullen yana kaiwa zuwa ga bautar wani abu ko yana kaiwa zuwa ga yabon wani abu musamman shedan ko yana amfani da wani lafazi da yake wato nuna magana da Allah to wannan yayi ridda wannan yayi ridda ba daidai bane kai bushe din yanzu ne kamar yadda faɗa yake kana ya shaytanu aya shaytanu yanzu bushe din kake girmama kana kiran shaytan kana daraja shi irin yadda ake daraja Allah kamar wancan da na faɗa je barkan mai metawa da suka ce kafaru sai suka ce kafara Allah kaga wannan ka ce ba Allah ya zama kafiri kuma ka rubuta ka sha akwai abin da ake rubuta ko kusan bai san me aka rubuta ba duk wanda ya rubuta takan biye shi bai san me ya rubuta ba ahum sadaqun halun yasun ne wannan me ka rubuta ko ne tarhim marhim halin ga sakin tarfa usara shi tasiri wannan me ka rubuta malaka samu irin wannan malaman da ake ganin su da qur'ani da allo har suna da wata addu'a wai zanzana tira kan mutuwa sunan ta zanzana tira kan mutuwa in dai amma ita sai ka mutu wanda wannan abin da ne duk da ba sahabbai sun koya sun kashe kabirai ba ba sai sun ji an kashe su ba to kuma inda matsalar take shine wallahi ba dukkan musulmi bane cikin ahlus sunna ma ba dukkan musulmi bane yake iya jure bala'i jure jarraba in taso wani idan kare jari yazo ya same shi ko yazo yana son wata yarinya yana ganin kawai ba za a bashi ba ko yazo yana neman kujerar gwamna ko ta ciyaman ko yana neman ya zama senator ko wani rep sai ga ya kasa nema a gurin Allah ya manta da kullu lillahi wa malikal mulki sai ya tafi gurin irin wannan bokayen da masu asiri wai shine za su bashi kaga akan neman duniya ya rasa lahirarsa akan neman duniya ya rasa lahirarsa Allah ya gaya mana shi ya raba rayuwar nan kawai muna tafiya ne a karkashin kaddara arma Allah ya ce nahnu qasamna bainakum ma'ishatan fil hayatid dunya
yaqimuna rahmat rabbik
na'am
nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَرَحْمَةِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
الله يتي أهم يقسمون رحمة ربك ويسنة سيربا أرزق أبنجدنك رحمر أبنجدنك سوش كيربا كافرين سيربا كوبوكاين سيربا ba wanda yake rabawa sai Allah sai Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah yake mu dan Allah zai magana wani san sai ce mu yace mu ne muka raba rayuwar su a gidan duniya sannan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat a duniyar muka daga wasu sama da wasu a wajen daraja wajen arziki wajen ilimi wajen mulki wajen kyakkyawan hali duka Allah ya bambanta wani ya fi wani wani ya fi wani me yasa Allah ya wannan Allah ya ce ya takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya dan sashe ya dauki sashe abun amfani abun horewa me yake nufi da wannan malamin yana da kudi yana so a gina mai sokawai yana so a zuba mai dace kaga zai nemi wanda zai gina mai sokawai ya bashi dace shi wannan wanda zai mai sokawai da dace Allah ya horewa malam shi malam zai karu da wannan baiwar da Allah ya masa shi ko bayan ya gama malam zai dauki kudi ya bashi kaga li yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya dan mu amfana da juna dan mu zama ma'aikata ga juna amma kashin ayar mai Allah tabaraka wataala yake sai ce wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un rahmar ubangiji ka samu rahmar ubangijinka yafi duk abin da ake tarawa na duniya muna gane ha daka karshen ayar ce Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida
walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bir-rahmani bi-bunyutihim suqufa لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسطوا عليها يتكئون وسقفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
dan Allah yana ma cewa duniya ba kuma bace kar ka yadda ka rasa lahira saboda duniya sai ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida ba dan kan mutane su zama al'umma guda ɗaya gudu su dauka kamar kafirci gede ne Allah yake laja'alna liman yakfuru bir-rahman li buyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yaf'alun da duk wanda ya kafirce wa Allah an mai gida na ƴan gayu an mai rufi da matattakalar benansa dukkan azurfa da dinari da haka Allah zai yi kafirai dan ya duniya ba kuma bace kai yace wal biyutihim abwaban wa sururan alaiha yattakiun haka za a zo a musu kofofin gidansu da gadaje na dinari da azurfa Allah yake kai wasu kurfa Allah kuma da sai ya ba kafirai dukkan kayan ado dan dai ya nuna duniyar ba komai bace kuma Allah ya ce wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya duk wannan ba komai bane face an jin dadin rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma gidan lahira a wajen ubangijinka Allah ya tattale shi ne dan ya bawa masu jin tsoron Allah kuma hadisin Bukhari da Muslim ya gaya mana tun kana dan wata hudu za a rubuta ma ajalinka da arzikinka kai dan wuta ne ko dan aljanna abinda ake so kai dai ka yi fafutuka dan ka samu sakamako mai kyau amma komai namu mutane sai sun je sun yi asiri sai sun je gurin bokaye wanda kuma wannan babu abinda zai kai ka sai wajen rasa imaninka kuma za ka iya asiri yau gobe ka mutu za ka iya yi kana cikin yi ka mutu a matsayin kafiri duk wanda ya je lahira a matsayin kafiri to wannan ko ba zai shiga aljanna ba da ka zaga in siyasa mu wannan kenan wani sa'in ma duk wani kashe-kashe da zaka ga ana yi da sati sa can mutane wannan bokayen su suke bayarwa shedanin su suke cewa ai dan wani zai ce aljannin zai ce ba zai biya bukata ba sai an zubar da jinin mutane kaza ko sai an zubar da jinin musulmi kaza shi ta zaga ana an zo cikin mutane ana kashe-kashe ba wani dalili yau a kashe wannan gobe a kashe wannan jibi a kashe wannan gata a kashe wannan sannan su shugabannin dan abun baya taba su ko babu abin da za su babu ruwan su da a ce wata matsalar su ta siyasa za ta so za a bi gwamnonin arewa gaba ɗaya sun hadu amma wannan matsalar tsaron a kashe mutane 50 a kashe 30 a kashe 100 a sa 40 a cikin mota a kulle su a zuwa musu fetur a kona su amma duk wannan ba abin da gwamnonin arewa za su hadu bane duk wannan ba abin da gwamnonin arewa za su hadu bane kuma yanzu idan ka biya magana ma in ka ce ka biya magana suna da iko da masallacin da kake magana sai su cire ka sai su cire ka sai ka daina limanci dan Allah ni da iya fahimta ta da mutumin da ya zo ya ce in ba za a daina kashe-kashe ba mu kuma ba za mu fito mu yi zaɓe ba da shugaban da ana kishe-kishe kuma ya kiro kan mataki waye fifi shugaba ne fifi amma saboda baya shafa su baya shafa kowa su wannan bai dame su ba duk da mai wanda ya wannan maganar ni bana tare da shi saboda yana da akida ta inkafe shi daidai ne a wajen da mu'amala da in shi'a da kristoci a matsayin sa na malamin addini bana tare da shi a cikin wannan abuwan amma dai magana akan kisan kai wallahi haƙƙi ne na shugabanni constitution na Najeriya sun tattafo ya ba kowa right to life addinin musulunci ya ba kowa right to life dan haka duk wanda yazo zai cire ran wani to da shari'ar musulunci da shari'ar Allah ta ce shi ma aka shishi kai saboda shari'ar musulunci ta hana kisan kai abinda shari'ar musulunci ta ce yanzu duk cikin masallacin nan gaba ɗayan mu kalli yau mu zamu haɗu mu kashe mutum kwaya ɗaya mutum kwaya ɗaya mu kashe shi abinda shari'ar musulunci ta ce duka aka shishi saboda me suka ce wani kutalin jama'atu bil wahid sai na umar din su mutane bakwai sun kashe mutum daya yasa a kashe shi aka ce ai Allah ta yi wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi sai na umar yace ai law tamala ahlu san'a ala qatl hadha la qatiltuhum da mutanen san'a za su hadu akan kashe wannan mutumin wallahi gaba ɗaya sai na kashe shi malama suka ce me hikima idan ma gane idan wannan ya kashe wannan za a kashe shi sai in mutum ɗaya ya kashe mutum ɗaya za a kashe shi amma in mutum biyu zuwa sama suka kashe mutum ɗaya ba za a kashe su ba to mutane sai su dabara duk ran da nake buƙatar in kashe wani sai in sa goran gayyata sai mutum uku mutum goma mutum ɗari su zo su taya ni mu kashe wani kaga ba za a kashe shi ba to ita kuma shari'a kika take so ta hana kuma kuma an ce al-qatlu amsalul qatl in ne za a rinka kashe wanda ya kashe to me kikan ba zai ƙara yin kisa ba sai ka shari'a musulunci ce in kun haɗu da yawa kun kashe mutum ɗaya a haɗa ku gaba ɗaya a kashe ku amma wannan ba damuwar shugabannin mu bane amma za ta yasar da Allah kuma inna rabbaka labil mirsad Allah maɗaukin sarki zai kam zai daɗe su a madakata kuma zai tambaye su burden da responsibility da ɗora musu na kare harkokin mutane ba su kare ba wannan shine kasan tafsirin mu a ayar wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh